أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake hada mu a wannan rana ta Laraba. Yau hijira ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam 15 ga watan 2440 wanda shine daidai da 24 ga watan 10 2018 cikin abubuwan da darasinmu da muka saba na mako-mako a watar Qur'aniya muna cikin suratul Baqara. Satin da ya wuce mun tsaya kan aya ta 56, yau insha Allah za mu tashi kan aya ta 57. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم. الله سبحانه وتعالى yake cewa wa zallalna alaikumul gamama. Idan ban manta ba, karatunmu daya biyu har zuwa yau, Allah madaukakin sarki yana bayani ne game da ni'imomi wanda ya banu Isra'il. Wa izna jainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab, ma'ana dai irin ni'imomin da Allah ya musu, ya tseratar da su, ya aka tsaga teku suka samu hanyar da suka tsira daga Fir'auna da shi da jama'ar shi. Allah ya musu abubuwa ni'imomi wanda suke masu yawa. A ƙarshe ba su diba irin waɗannan ni'imomi da Allah ya musu ba. Amsar da suka ba annabin Allah Musa alayhis salam suka ce ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah kiri-kiri. Allah madaukakin sarki dai ya nuna musu ikon shi, ya kashe su a kai tsaye kuma ya tada su. Ba don komai ba illa dan ya canza musu wancan tunani cewa wasu ba za su yi imani ba sai sun ga Allah. To wannan har yau kuma ayar da zamu karanta na gaba, ko kuma wannan ayar ita ma tana sake mana bayani irin ni'imomi da irin albarkatu, albarkai da Allah subhanahu wataala ya ma banu Isra'ila karan kansu kuma ya ba su abin da ya shahi rayuwa da sauran inda za su zauna da kuma rayuwarsu karan kanta. Allah ya ce wa zallalna alaikum al-ghamam, muka muku inuwa da giligije hadari lokacin da suke ta yawace shekara 30 shekara 40 suna ta yawo. To Allah madaukakin sarki a cikin ni'imar shi dan ya ji ya musu dadi, sai idan rana ta yi zahi a gare su sai Allah ya kawo musu giligije, kai ka ce wata ruwa ce. Wa anzalna alaikum al-manna was-salwa, ko muka sauko muku da al-manna da kuma salwa, wani abubuwan da malamai sun yi bayani da yawa a kan shi. Man misali abu ne a ce yana da alaka da abubuwan ci, shi kuma abubuwan sha, shi kuma salwa abubuwa ne na ci. Za mu ga irin bayanin da malamai suka yi, manganu ba ɗaya ba biyu ba a kan almanna da kuma as-salwa. Sai Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga cikin irin daɗaɗɗen abubuwan da muka arzuta ku. Mala kenan dai duk yanda ta kasance fasarar almannu da kuma as-salwa abubuwa ne daɗaɗa na arziki wanda Allah ya arzuta su. Wa ma zalamuna, Allah ya ce irin saɓon da suka yi ba mu suka zalunta ba, in ji maɗaukakin sarki, walakin kanu anfusahum yazlimun, kawunansu kawai suke zalunta. Kina Allah maɗaukakin sarki ba shi suke zalunta ba. Malam ya ce lamma zakara ta'ala ma dafa'ahu anhum minan niqam shara'a yuzakkiruhum bima asbagha alaihim minan ni'am. Allah madaukakin sarki bayan irin abin da suka mishi na butulci, na irin godiya na mai da bawo shi yake cewa bayan Allah duk abin da ya musu suka ce to su ba za su imani ba sai sun ga Allah kai tsaye to Allah madaukin sarki kuma sai ya ci gaba har yau da ba mu bayani irin ni'imomin da Allah ya musu daga cikin ni'imomin akwai yin ruhuwa da gilgiji wa huwa jam'ul ghamam summiya bizalika li'annahu yaghummu as-sama'a yana kare sama ya kare hadari ya kare zahir rana game da ƙasa to saboda haka Allah subhanahu wataala sai musu ni'ima da wannan wa anzalla alaihimul manna was-salwa malaci ikhtalafa al-ibaratu mufassirina fil man fasarar malamai a kan abin da shi almannu yana da mahuwa mai ake ni da shi aulana abbas yake cewa kana almannu yunazzilu alaihim alal ashjar kama wani abu ne yake sauko musu a bisa itatuwa kama wani zumuwa za a ce ko kuma wani abu da yawan da ya kama da haka fayaghuduna ilaihi fayaquluna minhu ma sha'u sai su ci abin da suke so ko kuma aka wani abinci ne na musamman Allah madaukakin sarki yake sauko musu daddare misali suna barci da safe suna tashi ba sai su yi wahala ba kawai da su dauka cizansu inji Abdullah ibn Abbas Rabi ibn Anas yake cewa almannu sharabun kana yanzulu alaihim mislu al-asal yace wani abin sha ne yake saukowa kai ka ce kaman zuma idan kaman yanda zuma take haka Allah yake sauko musu da almannu kawai dan suka tashi sha suke to saboda haka kenan malai sai yake cewa fa yamzujunahu bil ma'i thumma yashrubun kenan kaman wani abu ne yana da kauri sai su cakula shi sai su gama shi da ruwa sai nan sai su sha to wannan duka yana daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya ba banu Isra'il malaci wal gardu anna al ibarat mufassirin mutaqariba fi sharh al man wa minhum man fassarahu bi ta'am wa minhum man fassarahu bi sharab والظاهر والله اعلم انه كل ما امتن الله به عليه من الطعام والشراب وغير ذلك مالتي magana malame tana da yawa akan almannu sai da yace kuma maganganun nasu sun kusa kama kamancece ne da juna ala kulli hal sai yake cewa kawai shi dai almannu in ma ya zama to abinci ne ko ya zama to abin sha ne kenan duka dai wata ni'ima ce da Allah ya musu su banu Isra'il Allah yake sauko musu da wannan sai su ci ko su sha mimma laysa lahum fihi amalun wala kad abinda babu wani aiki babu wahala kenan bulis Allah yake basu ba tare da sun wahala ba to sai kuma abinda ya shayi as-salwa shi ma daga cikin abinda malamai suka yi magana akan shi ibnu abdullah abbas yake cewa as-salwa ta'irun shabihun bishumman ko kuma sumani wani tsuntsu ne wani kala ne da tsuntsu ana cewa diyan shila ko kuma abin da yake amma da haka shi dai namun tsuntsaye wanda yake da nama mai daraja kanu yaqulu minhu kazalika qala mujahid wa sha'bi wa ghayruhuma kenan shi as-salwa ne a takaice wani tsuntsu ne Allah ya basu kenan nan sai kara mana karin cewa shi almannu kenan abin sha ne sai ya zamanto abin sha shi kuma as-salwa sai ya zamanto abinci ga abin sha ga abinci Allah ya basu ba tare da wani wahala ba ba tare da wani zuwa ba sai Allah ya jazakum min tayyibati ma razaqnakum mana ku ci da abinda muka arzuta muku abinda muka ba ku dadada wanda yake arziki ne na Ubangiji madaukakin sarki a gare ku ba tare da kun mushi wani abu kawai abinda Allah yake so shine ku bauta mushi kada ku hada shi da wani wa ma zalamuna to amma su banu Isra'ila ba su aikata haka ba bautar da ake so ba su yi ba imani da ake so su yi da annabi Musa alayhi salam yawayawansu ba su yi imani da shi ba suna cewa sai sun ga Ubangiji to Allah yake bada bayani cewa wai rashin kasa imani da suka yi da suka yi bauta ma Allah shi kadai ba su zalunci kowa ba illa kawunansu domin Allah madaukakin sarki akwai azaba narkon azaba da zai ma duk wani wanda yake bauta ma wani wanda ba shi ba ko kuma wanda yake imani da shi walakin kanu anfusahum yazlimun kiran kulu min rizqikum aw kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu asuwata sabai Allah subhanahu wataala yake cewa ku ci daga arzikin ubangiji kuma ku mushi godiya godiya ga ubangiji subhanahu wataala shine bauta mushi akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar yazo da shi malai yace fa khalafu wa kafaru fa zalamu anfusahum su banu isra'il suka saba umarnin Allah akan cewa su iman da annabi Isa annabi Musa kuma suka kafirce irin ni'imomin da Allah ya musu domin kafirci ba koyon bane illa mutumin da Allah zai mishi ni'ima ya rihe wannan ni'ima kamar kai ka ce Allah bai mishi ba wannan shake ne da kafiri shi yasa Allah ya ambaci da manoma da kuffar saboda suna sa tsaba a ƙasa su binne to duk wanda ga ni'ima Allah Allah yayi ƙasa yayi sama yayi komi ba dan koyon dan bauta sai mutun ya nuna cewa shi ba Allah zai bauta ma ba a zai bauta ma wajen Allah ne to kenan kaga wannan kaman kafircin shi dai ya rihe ni'imar Allah ce fa zalamu anfusahum sa'annan kuma suka zalunci kawunansu domin kafircewar su da suka yi sabawa da suka yi kuda jikin su za ta gaya musu kenan kansu suka zalunta malai ce haza ma amma shahadu min al-ayatil bayyinat wal mu'jizatil qati'at wannan fa banu isra'il wai tare da abinda sai ganin ayoyin Allah kadiba yanda Allah ya keta teku fir'auna ya halaka su kuma suka wuce kaga wannan mu'jiza ce ta annabi Musa alayhi salam sanda ce kawai ya buga yana buga sandan shi wannan teku ya tsage kaga wannan mu'jiza ce ma'ana abu ne wanda ya dace a ce sun imani lokacin da suka kasu imani Allah madaukakin sarki da suka ce sai sun ganshi sai ya kashe su kuma ya tada su kai tsaye to kaga wannan ita ma alama ce aya ce ta Allah wanda take qati'a wanda ya kamata a ce sun yi imani wa khawariqul adat da kuma abin da ya saba ma irin aiki ne yau da gobe kamar misali ya saba al'ada na mutum a ce mutum ya mutu kuma ya tashi ba taba gani ba to amma Allah madaukakin sarki so mu banu Isra'ila da ya imani su zo su ƙara gyara imaninsu ya kashe su kuma ya tada su kuma irin keta teku da aka yi Allah bai taɓa yin wannan ba ya musu to wannan duka ayoyi ne da ayoyin da za mu gani a gaba malai ya ce wa min hahuna ta tabayyana fadilatu ashabi Muhammad salawatullahi wasalamu alaihi wa ridwanuhu anhum wannan bayanin da Allah yake wa banu Isra'il tare da annabi Musa sun yi kaza ga yanda suke mushi garrama ga yanda suka riki wani Allah ga yanda su musu imani suka ce a suwa ba su babu imani sai sun ga Allah to malai sai ya ce anan akwai abin nura akwai abin izina na muhimmancin ko kuma daraja ta sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam shi mu zan tsira sahabban shi da'a suke mushi shi kuma annabi Musa yana faɗa su suna faɗi idan kaga wanda suka ja daga tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to wanda basu imani bane imam munafikai na madina imam kafirai na makka wannan kenan sun yi gogormiya da shi cewa kaza 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 amma duk wanda za a ce yayi imani sahabi ne to wannan bin manzo yake sallallahu alaihi wasallam sau da kawa idan suna zaune a majalisin shi yana wa'azi ko yana bayani kai ka ce kamar matattu wani tsuntsu zai iya zama ya tashi ba don koyo ba a nutsuwa da kuma nura da irin manganu da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayyana wa to malai ya ce anan akwai rike masahabai daraja ya ce ala sa'ir ashabul anbiya'i fi sabarihim wa sabatihim akan sauran duk wanda suke tare da sauran annabawa to sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ya cancanta a jinjina musu ga haƙuri ga kuma tabbatuwa akan gaskiya sira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin dadi ko kuma a cikin wahala kaga su banu Isra'ila lokacin da annabi Musa ya zo fir'auna ya musu azaba duka suka nuna cewa suna tare da annabi Musa da Allah ya musu ni'imar shi ya tsayatar da su in ya so kuma sai suka fandare suka koma bota ma dan me ake cewa dan mariki to kaga kenan yanzu jin dadi ya zo ya wuce shikenan an shiga bauta wani abu daban kuma ana nan annabi Musa alaihi salam da ya tahi lokacin da ubangiji ya kira shi dan munajati da shi dan shekarun da shikenan kuma sai suka shiga abin da suka dama to sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam halayen su ya saba da irin wannan har lokacin da ya rasu addini ya wasu addini bai taba ci baya ba tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu tunda ya huto da risala tunda shi kadai su biyu su uku to kullun kari ne ake samu to wannan ke nuna daraja na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam malai yace fi sabarihim wa sabatihim wa adamu ta'annutihim mutane ne masu hakuri mutane ne masu ginuwa akan gaskiya mutane ne kuma wanda ba su yawan tambaya yace kama kanu ma'ahu fi asfarihi wa ghazawati haka kuma a cikin bulaguro suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin yaƙe-yaƙe da suna tare da shi yace minha amu tabuk yace daga cikin irin yaki da aka yi akwai yaki wanda yake yaki ne na jinjina za a jinjina musu yaki na Tabuka saboda shekara ce ga wuya ga kuma wuri mai tsanani ga kuma babu irin abubuwa na kayan yaki wanda suke isassu wasu ma a ƙasa kira wannan malai yake cewa yana daga cikin abin da za a mana jinjina wa sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yaki na Tabuka yaki ne ko kuma lokacin annabi ya ci a huta manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin tsarin shi idan zai je yaki sai ya ce misali idan za shi wajen maradi sai ya ce to zai gabas in ya so daga baya sai ya kewaya amma Tabuka da yake wuri ne wanda dole kawai sai jarumai sai wanda suka jajirce da jimawa ya ce musu wato kowa ya shirya Tabuka za a je jihadi shi ne sahabi na Malik wanda yake ba da labari hadisi dogo wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labaya ta ba da labari wa ala salasatul lazina khulifu to waɗannan ma'ana lokacin da rani ne da bino yayi ƴaƴa itatuwa sun mutu abubuwa da na morewa kuma aka ce za a tunkari sahara za a tunkari daji babu abinci isheshe babu abun hawa isheshe babu makami isheshe to malai yace wannan yaki na Tabuka kadai misali ne akan hakuri na sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma jajircewar su akan gaskiya da kuma rashin darrama da manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan duka wannan shine aqidatu ahlus sunna wal jamaa ba aqida wata shi'a wanda za su zagi sahabbai ala ra'sihim abubakar shi suke fara zagi sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine saniya sunain kuma wanda shine halifa na annabi sallallahu alaihi wasallam malaki ne a kaikaice suna so su zagi manzo sallallahu alaihi wasallama amma sai su zagi abubakar sai su zagi umar sai su zagi sauran sahabbai su usman illa ali da yan saura yan gidanshi to wannan ya sa ma musulunci ya sa ma duk wata aqida wudun addini na bin allah malaki ne addini ba zai taka ta ba kade da la'anta da zagi malai ce fi zalikal qayd wal harr shadid yakin Tabuka da aka yi shi akwai tsananin rana ga kuma irin rashin hali da ke da akwai amma duka wannan suka dage suka jajirce malati fa haza huwa al akmalu fi ittibai wannan sunne shine cikakken bi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana wati'u Allah wati'u rasul idan mutum ya bi Allah dole ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam cikakken bi ga annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shine mutum ya bi shi lokacin da yake cikin jin dadi kuma ka bi shi lokacin da kake cikin wahala wannan shine cikakken bi ba wai idan yi umurni ba idan kaga wata sunna kyakkyawa ce ta ma dadi zaka more zaka dan ji rayuwarka da kyau shikenan sai ka ce wannan sunna ce ka aikata ta amma idan ka samu wata sunna wanda za ta saba ma yanda kake rayuwa ko kuma yanda al'umma ka take rayuwa ko yanda gidanku ko unguwarku sai ka kasa bin manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan bangare to wannan ba cikakken biyayya bane ana so ka biye shi ka bi shi cikin dadi ko kuma cikin wahala sawa'un za a sake ma suna ko kuma za a sake ma unguwa ko za duk abin da zai same ka in dai biyayya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallam to wajiba ce malai yace al-mashyu ma'a qadarillah mutum ya zamanto kuma yana tahiyya da kudurar ubangiji subhanahu wataala duk abin da Allah ya kaddara ma mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam kadariya da yin imani da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da banu isra'ila suka rasa idan nan Musa ya ce ai kaza sai su ce kaza za su sai Allah ya nuna musu ayoyi daya biyu uku kuma ya ce musu kaza za a yi kuma su sake fandarewa to shi yasa yana daga cikin halittun Allah masu taurin kai ko kuma masu rashin biyayya ga Allah madaukakin sarki wanda suka ba annabawan Allah wahala banu Isra'il wanda har yanzu ne suke ba duniya wahala mala suna ganin su ne shabullahi al-muqtar wai a faɗan su cewa su ne Allah ya zaba saboda haka duk wani dan adam in dai ba yahude bane bawa ne dan hidima ne ko ya ci dukiyarka ko ya kashe ka ko ya raya ka duk ɗaya a wajen banu Isra'il tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa laysa lana fil ummiyina sabil saboda haka mu dan mun taba wani in dai ba yahude bane babu wani zunubi dan su ci dukiyar shi ko su yi kaza su yi kaza to wannan daga cikin irin mummunar aqida ta yahudanci to irin abubuwan da ake gani na yanzu na rashin tsananin rayuwa mutane kowa a cikin damuwa da wanda yake mai hali da wanda bai da hali da talaka da mai mulki ba komai bane illa yanda aka ba Yahudawa dama a shiga a kowane bangare bangaren tattalin arziki bangaren rayuwa a matsayin mutum musulmi ne amma zai ba ba Yahude dama yayi abin da ya ga dama cikin rayuwar shi shi zai tsara mishi rayuwa shi zai tsara mishi kasuwanci shi zai tsara mishi karatu shi zai tsara mai duk wani abin da kasai na rayuwa kai hatta har rayuwa na iyali wai ba Yahude ne zai tsara in yaso kuma shi musulmi ya zama to dan bi irin abubuwan da kuke gani na rage aihuwa abubuwan da ake na yancin yara yancin mata yancin wane ne waye yancin duk wani babu wani abu daya wanda idan mutum ya bibiye shi zai ga cewa wai abu ne na alheri an zo alheri ga waɗannan wanda ake yanci haka kuma tattalin arziki babu illa riba to ita kuma riba Allah subhanahu wataala ya la'anci riba da mai ci da mai aikatawa da mai kaiwa da mai sheda kenan baiwa ne a samu albarka abin da ya shahi rayuwa da mai akwai da babu didde ne kenan dalilin albarka ubangiji madaukakin sarki babu ita game da ita wannan dukiya haka kuma idan ka je bangaren rayuwa ita ma haka ga ƴaƴa nan babu albarka ko kuma ga jama'a amma ba ta da wani albarka ko kuma ba ta da wani katabus ba za ta iya ma kanta komai ba saboda me ba an bar tsarin Allah an bar tsarin na manzo sallallahu alaihi wasallam wai a majalisar dinkin duniya wakili safir ko mu ce ambassador na Suriya wai shine yake cewa kasar Saudiya ai kasa ce wanda batta da dastur mana batta da kundi na tsarin shari'a ko musulmi ne shi na Suriya balarabe a cikin majalisa ta duniya mana kenan wanda zai nuna maka kwata-kwata yanda wai gaya musulmi suka yi sakakin da rayuwarsu ta zamanto ta Yahudanci amma ba su sani ba yanzu na kalma kaga yana hodinta kalma ce wanda kai tsaye ta kanshi zuwa kahurci mana kenan shi a hodin shi alqur'ani ba da sur bane alqur'ani ba kundi bane wanda ya daidai da tahiyya da ɗiyan adam yana ganin kenan dole sai wanda wasu za su zauna mashaya ɗan giya wanda ba za su iya tsara abinda gidansu zai tafi ba su ne za su tsara cewa wanda ya kaza kaza ne wanda ya kaza kaza ne dokoki wanda kullun ana tumka da warwara to kaga kenan irin wannan hayaniya wanda Yahudawa suka sa duniya musulmai suka je suka tunkare su in ba irin Saudiya ba masu dama-dama idan ka dibi sauran kasashe to za ga irin yanayin da ake ciki yanzu ka dibi irin su Tunis kasashe ne na musulmi irin su Morocco kasashe ne na musulmi asalan amma yanzu idan ka je abinda idan ka zai gani za ka yi mamaki ko a Turai mana wai abu ne wanda ana so sai an iske Bature dole abinda Bature yake son ya ji daɗi idan ya gani shine za a yi ba ruwan mutum da Allah wani irin sabo ne za a yi Allah ya hushi wani irin sabo ne za a yi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya hushi da wannan ayat kwata-kwata ma baya cikin tunaninsu ana magana ne akan wai menene za mu yi Amurka ta yarda da mu menene za mu yi horon shi ko Ingila ta yarda a taba musu a majalisar dinkin duniya a ce wani ya yi kokari shikenan babu zancen Allah babu zancen manzo sallallahu alaihi wasallam kenan kaga irin wannan taurin kai da banu Isra'ila suka yi suka wa annabi Musa ga ayoyi sun gani suka kahurce to idan musulmi ya tahe da Yahudawa shi ma haka zai zama yanzu dai babu wata aya wanda Allah bai goda mutanen duniya ba akan cewa lalle ne addinin da Allah ya zo da shi wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah ya bashi da alqur'ani irin mu'jizar da suke cikin irin yanayin da musulmai tarihi suka rayu tun daga wancan lokaci har zuwa yanzu babu wanda zai ga wannan ya ce wai addini na ƙarya illa sarrai to amma musulmi ne zai tuba rigar shi ta musulunci ya riga kokarin sa wata riga wanda ba ta shi ba kuma yake nema a yabe shi babu zancin yabon Allah babu zancin yabon manzo sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ashe dole ne kaga mutum yana ana cikin wahala komai duniyar an kasa daidaita yanda za a yi a zauna yanzu misali dan adam kadai a bashi dama a ce dan adam yayi abin da zai zauna lafiya dan adam dan uwan shi babu wani adam da zai da wannan har yanzu tunda aka yi duniya duk masu zancen a rubuta kundin kaza a rubuta kundin kaza har yanzu ba a yi wani kundi ba wanda za a zauna lafiya a ce kasawa ne da kasawa ne ba a yaki ko kuma a ce yau duniya akwai babu inda ake yaki kwata kwata an aje makamai an makona su to kaga su wadancan da ake nema sai an isko su kowane lokaci gurin su menene a huddo makamin da zai gama duniya a cikin awa daya ko awa biyu kullum menene tunanin su makamin da zai kare da kasa kaza a rana kwana biyu ko kwana uku to kina duk wani zancan zama lahiya shirme ne a zamana lahiya babu zaman lahiya indai ba bi ba abinda Allah ya ce littahin da Allah ya sauko Allah shine dan adam kuma ya sauko mushi littahi yace wani littahi da an bi shi za a zauna lahiya idan ba a bi shi ba kuma to karka taba zama tsammanin cewa za a zauna lahiya wai ba duniya ba ko kasa ko mutum a cikin gidan shi da shi da iyalin shi misali kororuwa a ce matan shi hudu ko wace mutum tana diya 10-10 ko 15-15 to duk wayannan mutanen in dai ba littafin Allah ya jagorance su ba ko hadisi na Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kakka tsammanin za a zauna lahiya babu zancin zaman lahiya a ciki to saboda haka ashe wannan ayoyin da muke karanta na banu Isra'ila wa'azi ne a gare mu ba wai tarihi bane wanda zamu ji shi mu ji a'a Allah subhanahu wataala ga abin da ya musu ga abin da ya musu amma suka kangare to har yanzu kuma ga sanan suna rayuwa akan wannan matsayi nasu to dan menene musulmi zai je ya hadu da su ko kuma ya rika al'ada irin tasu wai dai neman yardar tasu babu abin da yake da bakin ciki game da musulmi musulmin da yake neman yardar ba yahudi ko kuma wani banasari ko kuma wani wanda ba musulmi ba bayan Allah ya mu labari cewa walan tarra anka yahudu wala nasara hatta tattabi millatahum indai ba ka zama ba yahudi ba ko ka zama banasari in dai a sunanka na musulmi ne kowane irin musulunci kake a wajen su ma'ana maki ne ko kuma dan ta'adda ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا السماء بما كانوا يفسقون
الله سبحانه وتعالى يقول وإذ قلنا لخلو هذه القرية ما نرى حي ينزو الله مدوك تنسر ينبع ملابان بنو إسرائيل يندس كسن چه دا إرن أبو بوان دا الله يمس الله يمس كشغا ونگري ونگري نيوان دا الله يكي ونچگرن da cewa malamai sun yi magana da yawa adul muqaddasa amma kasance qudus ko ariha da sauransu zamu ga maganar malamai akan wannan fa qulu minha haythu shi'tum Allah yace idan kun shiga wannan gari to duk abin da ku gani a cikin wannan gari na da abubuwa wanda suke Allah ya hore ku ci haythu shi'tu yanda ku ga dama ragadan kamar abu ne wanda yake yalwace iya san ran wadkhulul baba sujjadan amma idan za ku shiga wannan gari ku shiga kuna masu kaskatar da kai ma'anar kai ku kasance kuna daga kai ko kuna jiji da kai wa qulu hittatun kuma ku ce hittatun zamu ga miye bayani akan wannan sai Allah ya ce naghfir lakum khatayakum ma'ana ku ce Allah ya gafarta mana to Allah sai ya gafarta muku zunubanku shine wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wata fasara ta malamai ma'ana ku ce Allah gafarta mana to sai Allah ya gafarta muku zunubanku wa sanazilul muhsinin Allah ya ce zamu ƙara ma duk wanda suke masu kyautatawa ne fa baddala allazina zalamu wanda suka zalunci kansu fa baddala sai suka canza an ce musu qulu hittatun ko kuma udkhul baba sujjadan sai suka canza qaulan wata magana ghayra allazi qila lahum ba wanda aka ce su faɗa ba taurin kan banu Isra'il sai Allah ya ce fa anzalla ala allazina zalamu sai muka sabko ga waɗannan da suka zalunci kansu rijizan wani narko na azaba minas sama'i daga sama bima kanu yafsukun saboda irin fasikanci irin saban Allah da suke yi kaga kenan halin bala isra'ila umurni ma kawai ba sa cika malaka ya qulu ta'ala la'iman lahum ala nukulihim anil jihadi wa dukhul al-ardh al-muqaddasa malaka bayanin cewa Allah madaukakin sarki yana zargin banu isra'ila da aka ce musu ma su shiga garin ba su shiga ba ku je ku yi jihadi abinda ku samu a cikin wannan gari Allah ya ba ku sai suka kiya to saboda haka sai Allah madaukakin sarki sai ya musu narkon azaba malaka ce wa qitalu man fiha min al-amalik al-kafara kuje ku yaki kafure da cikin wannan gari sai ku shiga garin fanaqalu an qitalihim wa da'ifu sai suka kasa suka ji tsoro suka saba wannan umurni da Allah ya musu cewa ku je ku yake su kuma suka yi rauni suka cewa kai mu ba za mu iya yakan waɗannan mutane ba wasu malamai suke bayanin cewa Annabi Musa lokacin da ya gaya musu wannan sai ya zabi wasu yace ku je ku ga garin ya gari yake ku je ku yi leke a sirri mutanen garin ya suke rayuwa ya garin yake tsarin shi to sai suke cewa lokacin da suka je sai suka ga wasu mutane manya wani mutum guda ɗaya ma ya dauke shi yasa su a tayin hannu to saboda haka kenan da sai ga wannan gaba ɗaya sai suka karaya yace musu to amma abinda za ku gani in kuka ga komai a cikin garin in kuka zo kada kuma sauran bayani dan kada tsorata wajen yakin waɗannan mutane da suka zo sai suka ba su bayani a kai waɗannan mutanen ba mu iya yakin su inda kun ga wani mutum guda yanda ya damu to haka shikenan sai suka ji tsoro sai shi kuma Annabi Musa yake ce musu ya qamudul adl muqaddasa allati kataba Allahu lakum wa la tartaddu a suratul maida sai yake ce musu ya ku mutane na ku shiga yana ce musu shiga su kuma suka ce ba sa shiga sai ce wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin kada ku juya baya lalle tabbas za ku yi hasara kenan mun san ba cewa Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa ba wai ana bayanin mutanen ko sun yi ku girma ko sun yi ku makamai ko sun yi ku wani ne a'a Allah ne ya niyya cewa idan sun zo za su shiga garin Annabi Musa abin da yake kutumta musu suka kasa ganewa malaka ce wa qal akharuna hiya ariha wasu malamai suka ce wannan garin shine garin Ariha a yanzu haka yana nan cikin Isra'il Palestine ma'ana kenan shine garin da aka ce su shiga to amma adul muqaddasa da yawa daga cikin malamai suna bayani akan cewa shine Baitul Maqdis saboda haka malam sai yace was-sahihu al-awwal yace abinda magana da ta inganci inji malam yace ita ce annaha Baitul Maqdis kenan garin da aka ce su shiga shine Qudus burnin Qudus a yanzu kenan ba Ariha ba yace li annaha laysat ala tariqihi malam yace dan ita Ariha inda mutum ya dauki kharida ko kuma ce kart na daga Masar a shiga wuri wanda yake muqaddasul muqaddasa to ita Ariha ba ta kan hanyar garin kenan dan haka malam sai yake ture kasancewar garin da aka ce su shiga shine Ariha inna ma shine Baitul Maqdis malam to li haza lamma kharaju min at-tih ba'da 40 sana ma'a Yusha ibn Nun alayhi salam kenan wannan bayan sun huto daga wannan yawo da Allah ya sa su da ya taurin kansu yayi yawa Allah ya musu umurni sun kiya ku yi gaza sun kiya ku yi imani sun kunkin kiya to sai Allah sai ya sa musu wani abu basu da gari sai Allah ya ce su tai kamar awakin daji kawai sai ta yawo basu da gari basu da komai sai da aka yi shekara kusan 40 shekara 40 cicip suna Annabi Musa ma hayayye rasu Haruna shi ma ya rasu Yusha ibn Nun shine wanda ya dauke su aka shiga yawo to shine yazo da su wannan garin malaka ce wa fataha Allahu alaihim ashiyatal jumaa kenan bayan wadancan wanda suka kiya ana wa'azi su dai Allah ya ba su umurnin cewa in bus shiga wannan garin ba kenan babu su ba rayuwa to in ko bus shiga ba sai dai su ta yawo a duniya ba su da gari haka za su ta rayuwa Annabi Musa alaihi salam ya rasu Haruna ya rasu Yusha ibn Nun kenan daga karshe an yi ta wa'azi aka samu wanda suka karba kira to shine yazo ya shiga garin da su malaka ta ya shiga wannan garin a ranar juma'a wa qad hubisat lahumush shamsu yawma idhin qalilan hatta amkara al-fath hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa babu wanda aka rike ma rana sai Yusha dan Nun, kamar rana tana tahiya magriba ta kusa, su kuma a cikin dokokin su banu Isra'ila idan rana ta fada babu yaki. To shikenan shi Yusha bin Nun shi kuma an gadangadan sun kusa shiga garin, sai roki Allah cewa Allah ya bashi dama sai da rana ta tsaya har sai sun shiga garin ya so sai rana ta fada. To Allah subhanahu wataala kuma haka ya tabbata, Allah ya tsaida mushi rana sai da ya shiga garin sai rana ta fada, kenan bude garin ya tabbata. To a wannan lokacin ne su banu Isra'ila suka shiga wannan Abdul Muqaddasa. To waɗannan kenan duka suna karantar da mu ba irin taurin kai nasu da irin yanda Allah madaukakin sarki yake musu umarni su kuma ba su aikatawa. To kenan kada mu kasance kamar banu Isra'ila, ya kamata mu bi umarnin Allah madaukakin sarki da umarni na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai malai ya ce wa amma ariha fa qaryatun laysat maqsuda li bani Isra'il, kenan malai na ƙara wani bayani Ahmad Shakir cewa ita garin ariha ba ita bace ake ni, saboda ita ba ma ita ce suka nuha ba. Yace walamma fatahuha umiru an yadkhul baba sujjadan, kenan bayan an bude garin ne sai aka ce musu to yanzu kuma umarni na biyu wadkhul baba sujjada, ku shiga kuna masu kaskantar da kai, dan ka san ka ce kun ci yaki ku ruka nuna cewa ku ba wasa bane, ku nuna ma ɗan garin kaza kaza ne, sai Allah ya ce ku shiga garin kuna masu kaskantar da kai, kina khadiina. Wasu malamai kuma suka ce sujjadan ma'ana shukran lillahi ta'ala alama an'ama alaihim min al-fathi wan nasr, kenan sujjada laki ne anan ba ma sujjada ba ko kuma duka kai, a ana nemi su ma Allah godiya, domin yana daga cikin godiya shine ash-shukr as-sujud waradda baladihim ilaihim, kenan Allah ya maido musu garin su yanzu sun zama tuma su gari, amma can da Allah musu umurni suka saba sai Allah ya sanya su marasa gari suka yi ta yawo. Qala al-Awfi malati Imam Awfi ke cewa fi tafsiri an Ibn Abbas annahu kana yaqulu fi qawlihi wa dakhul bawa sujadan ay ruk'an, kenan ku shiga kuna masu sujada. To ka san idan aka ce sujada ta hakika baiwa a ce mutun yayi sujada kuma yana tahiya saboda goshi ya kai kas a sujada. To shine Abdullah ibn Abbas kamar yadda Imam Awfi yake cewa kenan ku shiga garin kuna masu ruku'i, kenan ma shine sujada akan riwaya ta Abdullah ibn Abbas. Wa rawa Ibn Jarir an Abdullah ibn Abbas fi qawlihi wa dakhul bawa sujadan qala raki'in aw raki'an min babin saghir, kenan ku shiga kuna masu duka kai ta karamar kofa, kenan kan ma ku shigo ta babbar kofa. Malaka wa rawahu al-Hakim wa Ibn Abi Hatim wa Abdullah ibn Mas'ud qila lahum udkhulu al-baba sujadan fadakhalu muqanni'i ru'usahum ay rafi'i ru'usahum khilafa ma umiru, kenan cikin al'adun su. Abdullah ibn Abbas yake ce Ibn Mas'ud da aka ce musu bayan wai duk abinda Allah ya nuna musu ga Yusha dan Nun, yanzu an zo gadangadan za a shiga garin, to amma umurnin a shiga garin ma sai da suka saba shi, aka ce ku shiga kuna masu sujada, sai suka shiga suna masu daga kai, mana suna nuna su ba wasa bane. To wannan mana daga cikin irin saban Allah da suka aikata, Allah subhanahu wataala ya musu azaba. Amma faɗa Allah madaukakin sarki wa qulu hittatun, Abdullah ibn Abbas yace maghfiratun aw istaghfiru, kenan ma'ana wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, kenan ya kamata ku ce astaghfirullah astaghfirullah, kenan daidai shiga gari an ce ku shiga kuna masu rukui masu sujada, ku shiga kuna masu kaskantar da kai, kan ku nuna ku wasu abu ne, amma sai suka shiga suna masu daga kai. To duk da wannan Allah ya ba su dama, ku ce Allah gafurta mana, Allah zai gafurta muku. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum, to shine Imam Hassan da Qatada yake cewa ai ihtat anna khatayana, ya Allah ka gafurta mana. To suna faɗin wannan naghfir lakum khatayakum wa sanazilul muhsinin, malaka hadha jawabul amr, kenan in dai kun ce Allah gafurta mana to tabbas Allah madaukakin sarki cikin ni'imar shi da rahamar shi zai gafurta musu. Kenan kaga dukkan tun farkon su Allah madaukakin sarki yana ba su hanya ta tuba, hanya ta gafara, idan kun yi kaza ga kaza ne, suka ce ba su imani sai sun ga Allah aka kashe su aka raya su aka ce da kun imani, ku shiga ga cikin gari suka ki shiga kuma suka daga kai sun shiga garin amma kai a dage, sai aka ce to ku nemi gafaran wannan zulubin da kuka yi. shine mana iza fa'altum ma amarnakum ghafarna lakum khatayakum, in muku kai abinda muku muku umurni to tabbas Allah yace zamu gafarta muku duk wani abu wanda ki na zunubi ne a gare ku. To amma duk da haka kuma fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu, kada an ce musu qulu hittatun, to shi ma kuma sai da suka saba. Fa baddala sai suka saba allazina zalamu wanda suka zalunci kawunan su qawlan, kenan maganar da aka ce su wadi har yanzu ba su yarda ba. Ghayra allazi qila lahu, daga Abi Huraira yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam qala Allahu li bani Isra'il udkhulu al-baba sujadan wa qulu hiddatun naghfir lakum khatayakum fabaddalu wa dakhala al-baba yazhafuna, kenan aka ce musu ku shiga. Ruwaya ta Abu Huraira, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan an ce banu Isra'ila ku shiga wannan gida kuna masu kaskantar da kai, kawai sai suka shiga suna masu mana jijji da kai. To wannan kenan kuma wani babban sako ne wanda Allah subhanahu wataala ya umarce su. To bayan sun aikata sabon kuma aka ce musu ku ce hitta, kawai sai a gafarta muku, ku ce Allah gafarta mana, sai gafarta musu. To nan ma kuma fabaddala allazina zalamu, kuma sai suka sauya wata kalma da mu. Kenan wannan yake nuna mana cewa dukkan mafiyan umarnin da Allah subhanahu wataala ya musu sai da suka saba. Mala yace wa hasilu ma zakarahu mufassiruna, mafi yawan irin abinda kenan abinda zai faru, abinda malami suke bayani akan wannan ayar, wa madalla alaihi siyaq min alhadith, abinda wannan hadisi ke nuna annahum baddalu amra allahi lahum min alkhudu bil qawli wal fi'l, abinda Allah ya ce musu su kaskantar da kai na wada da aiki, kenan su ce hitta kuma su shiga suna masu kaskantar da kai, sai suka sauya wannan. Fa umiru an yadkhulu sujadan wa dakhalu yazhafun, ku shiga kuna masu kaskantar da kai, sai suka shiga kishin wannan. Kaga wannan kenan yake nuna maka cewa umurnin da Allah subhanahu wataala ya musu hayya yau babu wani umurni takamaimmi wanda suka bi illa kadan daga ciki. Wa umiru an yaqulu hitta ay ihdath anna zunubana, sai aka ce musu ku ce hitta, ma'ana ke ya Allah gafarta mana zunuban mu. Fastuhzi'u fa qalu hinta fi ash-sha'ir, izgili saboda kalmar hinta ta kusa da kalmar hinta, hinta shine alkama. Kina mamajin su ce ya Allah gafarta mana, sai suke ma izgili suke wasa da magana suna cewa alkama, ma'ana kenan su dai wai su ce Allah gafarta mana shi ma ya gagare su, suna ga cewa za su ga wani umurni kamar za su kara Allah da wani abu ko za su kara wannan manzo. Mala ce wa hadha fi ghayati ma yakunu min mukhalafati wal mu'anada, wannan shine karshen mutum wajen sabo da kuma jiji da kai da girman da kai yanda banu Isra'ila suke. Walihaza anzala Allahu bihim al-ba's wa azabin bi fiskihim, Allah dan haka Allah ya musu azaba, ya sauko musu da narkon azaba. Bara fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama' bima kanu yafsukun, Abdullah ibn Abbas yake cewa kullu shay'in fi kitabillahi min az-zajri ya'ni bihi azab, sai Allah ya musu azaba shine mana rijzan min as-sama', saboda Allah subhanahu wataala ya ga abin nasu ya kasa karewa, an ce su yi kaza sun kiya, an ce kaza za ku yi sun kiya, to sai Allah ya musu azaba. Wa qala abu al-aliya ar-rijzu al-ghadab, ma'ana Allah ya musu fushi a wani tafsirin na abu al-aliya. Wa qala sa'id ibn jubair huwa ta'unun, ma'ana ar-rijz kamar wata alluba ne Allah subhanahu wataala ya kagaba musu dalilin wannan rashin bin umurni da suka yi, shi Allah ya nasa musu wata alluba take ta kisa a cikin su. Warau Abi Abi Hatim wa Nasa'i an Sa'id ibn Malik wa Usama ibn Zaid wa Khuzaimah ibn Sabit radiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu rijsun azabun, mana irin malan dalilin da yake kawowa akan cewa rijzan min as-sama'i, mana wata alluba ce Allah ya sabko musu da shi, dalilin wadan manzo sallallahu alaihi wasallam yace alluba azaba ce, mana kuma rijsun wa azabun, yace uzziba bihi man kana qaulakum, mana an azabtar da wanda suke kahinku. Mala yace asalul hadith fi sahihain, asalin hadisin a cikin Bukhari da Muslim yace idza samitum bi ta'un bi ardin fala tadkhuluha, in kuka ji labari ana alluba a wani gari kada ku shiga. irin kuma wata shari'a ce mai zaman kanta wanda musulunci ya tsara الحديث رواه ابن جرير عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الوجه والسقم رجس عذب به بعض الأمم قبلكم كان دوانا وهلا حكم رش الله يا اللوبا الله مدوك كنسركي يا أزبط الدواس تنبايا كدوانا إذن أك فسر فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا مكا سبكر لوان نسك زالم شكانسو وطا اللوبا كان أكون وانا فسر mana daidai ne to kenan mai zaman to azaba ne kamar da Abdullahi ibn Abbas ya kasance kenan magana da kusa idan an dunkula ta guda ce tana ya zaman to wa annoba ce annabsu lokaci kuma azaba ce saboda haka kenan da suka kasa shiga wannan gari ko kuma suka shiga garin bayan da aka ce musu ba su ce wannan kalma hitta suka canza hinta to sai Allah ya musu azaba sai aka sauko musu da wata annoba tai ta kisa a cikin su wannan kuma Allah madaukaki sarki dan ya nuna musu irin azabar mana saba umurni da suka yi domin kuma Allah madaukaki sarki umurnin shi da yake badawa ko kuma manzo sallallahu alaihi wasallam umurni da zai zo da shi mutun yana aikata shi kuma nafsul waqt mana a kai tsaye mana wata albarka ce ko kuma wata wani alheri ne game da shi misali inda zaka bi umurnin Allah ka bi umurni na manzo sallallahu alaihi wasallama aiki ne zaka yi wanda zai gadan ma da gina aljanna to kuma akai tsaye yana kare ka da wata azaba ta ubangiji wani ko kuma hushin Allah madauki sarki da yanda yake yi da waɗanda ba sa bin umurnin shi domin duk wanda bai bi umurnin Allah bai bi umurni na manzo sallallahu alaihi wasallama akwai azaba ta musamman a gare shi to Allah madauki sarki sai ma banu Isra'ila azaba a wannan wuri na'am
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
نعم الله سبحانه وتعالى yake saki ba mu labarin banu Isra'il irin ni'imomi da Allah ya musu yace kuma wa iz tasqa Musa liqaumihi akwai lokacin da suna cikin wannan hali suna cikin wahala sai annabi Musa alaihi salamu ya nemi ubangiji ya sama musu ruwa domin ishiruwa ya dame su sun kasa samu ruwan da zai ishe su rayuwa ta yau da gobe shine mana wa iz tasqa Musa liqaumi suka ka kuka cewa ya annabi Musa ka roki ubangijinka ya sauko mana da ruwa ko kuma ba mu ruwan da zamu sha fa qul ladrib bi asaka alhajar da annabi Musa ya tambaye Allah madaukakin sarki to akwai duwatsu a wuraren sai Allah ya ce ka bigi dutse da sandarka fanfajarat minhu isna 10 aina yana buga dutsin sai idanuwa guda 12 suka fito malakenan qadi alima kullu unasin masharabum kowanne jama'a daga cikin su sun san sun san wajen shan su malakenan su banu Isra'ila kabila kabila ko kuma mu ce jama'a ɗan gidan wani ɗan gidan wani to shikenan su 12 sai Allah ya ma kowanne ɗaya daga cikin su rijiyar shi ko kuma kohon shi a cikin dutsin kuyan gidan wani ga wanda za ku sha kuyan gidan wani ga wanda za ku sha kana shine qadi alima kullu unasin masharabum kowa ya san mashayin shi kullu washrabu min rizqillah sai Allah ya ce ku ci kuma ku sha arzikin Allah ne madaukakin sarki wala ta'saw fil ardi mufsidin to amma fa kada ku je kuna kwanna a ƙasa idan ku ci arzikin ubangiji na ci ko na sha to ya kamata abi Allah madaukakin sarki malai ce yaqulu ta'ala wazkuru ni'mati alaykum Allah yake ce musu ku banu Isra'il ku tuna wata ni'ima ta kuma a gare ku fi ijabati li nabiyikum Musa alayhi salam hina istasqani lakum wa taysiri lakum alma lokacin da kuka sanya annabi na Musa alayhi salam kuka ce ya nemi cewa in shayar da ku na saukake a saukake ruwa yazo kuka sha tataccen ruwa a jikin dutse kamar famfo ba sai an sa wani guga ba an ja to Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima da na muku fa kulu min al-manni was-salwa washrabu min hadha al-ma kun ga can baya ai Allah ya mana bayani cewa ya musu arzikin al-mannu abin sha wasalwa abinci ko kuma abinci kala kala da mannu da asalwa kenan ga abinci ga abinci ga almannu ga asalwa kuma washrubu min hadzal ma kuma ga ruwa kenan yanzu abu ya zamanto a kammale ga abinci ga abin sha Allah ya ce ku tuna wannan ni'ima wa abudu allazi sakhara lakum zalika kenan ku bota mu wanda ya hore muku wannan bai dace ba ku je ku riki wani abun bota wala ta'asaw fil ardi musidin mana kenan kada kuma ku je ku rika banna bayan ku roki Allah ya muku maimakin kuma ku mishi godiya godiya Allah kuma ita ce ibada sai kuma ku je ku rika bota ma wani mana ce wa hazi alqissa shabiyatan bi qissatin mazkurati fi suratul a'raf Allah mulki sarki ya bayyana irin wannan a cikin suratul a'raf wanda yake bayani cewa fam bajasat min husna asharata aina mana Allah ya ba labarin cewa sai bubugo ko bulbulo a cikin dutse wurin sha guda 12 kowa da nashi kowane daga ciki ga inda zai sha ruwan shi to kenan wannan ni'ima ce babba banu isra'il Allah madaukakin sarki yake musu tuntuni cewa ya kamata ku bautata ma Allah shi kadai na'am mai zikurto
wa id qultum ya musa lan نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da cewa wa is qultum ya musa ku tuna lokacin da kuka ce ma annabi musa cewa lan nasbir ala ta'amin wahidin mu ba zan mu iya hakuri ba akan abinci guda fad'u lana rabbak ka kira ubangijinka yukhrij lana mimma tumbitul ard yanzu muna so ya hutar mana da abinda kasa take hutarwa dan ai can baya almannu wasalwa malamai sun bayyana cewa Allah sauko musu yake daga sama ba tare da sun wahala ba sai babu zancen shibka balle noma ko wani abu to amma yanzu suna son kenan dadi ya musu dadi sai ga cewa Musa ka kirawo Allah ya aiko mana min matum bitul ard abin da kasa take hudda mu yanzu shi muke so min baqaliha kenan albaqalu ma'ana wani abu ne wanda ni dai nayi ta diba in san ko mine ne a Hausa mun gano shi ba wa qissaiha alqissa shi kuma alkhiyar mana gurji muna mu yana da haka akwai dogo concombre eh miya ke cewa ya bayar suna da shi ma
gurjin na sai
to eh nau'i na gurji wani dogo haka eh to shi wannan shine qissa fumiha to wannan shine malamai suka yi mana sabani wajen fassara wasu su ce ana ni da shi tahornuwa ne shine fum mana wannan fa'unci aka juya asalan sa'unci mana sum wa sumiha su kuma shi kuma sum shine tahornuwa wa adasiha adas shi ma akwai shi a kasashen larabawa wanda ya je haji akwai shi kaman wake karami daga sudan abin da ya sama suna akwai shi suna cin shi da wake mai irin na wake mai ruwa ruwa haka shine mana adas ya kusa kama da dan kabewa ko amma karami ne ya kai kama da dan kabewa wa basaliha albasa shi kuma wannan sananne ne kenan ma'ana wai yanzu su wannan abubuwan da ake aiko musu na arziki daga sama ya ishe su suna son abin da za su noma waɗannan su ne abin da suka zana ma Allah da kaza da kaza da kaza muke so qala atastabdununa allazi huwa adna billazi huwa khair yace ku yanzu za ku fifita wani abu wani mara daraja abin da bai shi da wani daraja adna duniya abu wanda yake walakancacce wanda sai kun wahala billazi huwa khair da wanda yake alheri man wa salawa kawai suna barci da sai da sun tashi gyararre Allah ya kawo musu kawai ci za su sha ruwa su shiga harkokin su to shi annabi Musa yake mamaki to yanzu ya ne ne kuke neman abin da sai an noma sai an zo an shifka sai ruwa ya sauka sai an tono irin su albasa su tawarnuwa su adaskin dukan su kusan kayan kasa ne to annabi Musa alaihi salam yana mamaki akan wannan sai Allah ya ce musu ihbitu misran mana kenan yanzu ku sauka gari tunda dai kun cika abin da kuke so fa inna lakum ma sa'altum abin da kuka roka an ba ku ku je ku yi noma to daga nan Allah subhanahu wataala ya kakaba musu wannan kuma wannan ba koyon bane yana nuna mana girman kai da irin tsageranci da banu Isra'ila suka goda ma Allah madaukakin sarki dukkan wani abu da ya musu na jin dadi sai da suka yi butulci shine Allah madaukakin sarki yake bayyana mana dan ya zamanto wa'azi ne a gare mu ba wai tarihi bane na ji cewa an yi kaza an yi kaza wa ya zamanto wa'azi a gare mu malaka ya kula ta'ala wazkuru ni'mati alaykum fi inzali alaykum manna wassalwa ta'aman tayyiban nafi'an hani'an sahlan kutina ni'ma tare da muku inji Allah madaukakin sarki ku banu Isra'il an sanko muku da almannu da asalwa tayyiban nafi'an abinci ne daddada kuma mai amfani a jiki kuma hani'an abinci ne wanda duk wanda ya ganshi abinci ne lahiyayye kuma sahlan babu wani bata lokaci babu wani wahala a ciki sai suka ce ya Musa lan nasir ala ta'amin wahid su wai suna ga mannu wasalwa abinci ne daya ya kamata a sauya musu wannan abinci to saboda haka sai malai yake cewa fal baqulu wal qissa wal adas wal basal kullaha ma'rufa kina malai yace wannan duk sanannu ne kina na magana akan wuraren su tana larabawa shi bakalkin sananne ne da qissa da adas da basal albasa ma'ana duk abubuwa ne wanda suke sanannu sai yace wa ammal fum faqad ikhtalafa as-salaf fi ma'nahu kana wa fumiha wannan shine salaf sun saba a cikin ma'anar shi fa waqa fi qira'ati ibn mas'ud wa sumiha bisai kana Abdullah ibn Mas'ud yana daga cikin qurra yana daga cikin ma'ana masu karanta qur'ani na manzo sallallahu alaihi wasallama a wata ruwaya ta qira'a tashi ta zo akan cewa maimakon fumiha sai sumiha kenan ana ni da shi sum in su muce ita sananniya ce tunda shine tawarnuwa yace wa kazalika fassarahu al-mujahid wa ar-rabib bin anas wa sa'id bin jubair wa qala ibn jarir fa in kana zalika sahihan fa inna min huruf al-mubaddala yace kenan ibn jarir tabari mai malumin tafsiri yace in haka ne a ce sum ko a ce fum to yana daga cikin harfan da ake canzawa to shi kuma idan ya zama to harfan da ake canzawa ne to a harshen larabci ba bako bane akwai kalmomi masu daukan ma'ana biyu kamar sirat da sirat mana duka abu ne wanda yake guda ko ka ce magafir ko magathir da abin da yake kama da wannan ne saboda haka sai Allah subhanahu wataala ce fala ko qala atastabdununa allazi huwa adna billazi huwa khair annabi Musa yake ba su bayanin cewa yanzu za ku canza mara kyau da mai kyau fihi taqri'un lahum wa tawbihin ala ma sa'alu kuma yana musu hannunka bai sanda akan abin da suka tambaya min hazil atima ad-daniya wannan abu ne wanda suke na kasa su kuma wancan Allah ni'imar shi ne yake ka musu to shikenan sai Allah ya ce musu ihbitu misra yace haza huwa al-munawwanu masrufun maktub bil alf fil masayif al alf kenan sije misra yace wa huwa qira'atu jumhur بالصرف قال ابن جرير ولا استجير القراءه بغير ذلك لاجماع المصائف على ذلك وقال ابن عباس اهبطوا مصرا كنن غري ne idan an ce kuma misran kenan min al-amsar ba san ba ko wani gari ne ba dole ba sai wannan misra ta yanzu kenan misran e kawai wani gari ne Allah ya ce musu ku tai duk inda ku samu wani gari ku je ku yi noma a can haka Allah ya ce musu na'am وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر ina wata garin kuma aka ce wani gari ne sananne Allah ya ce ku tayi wancan gari sai ku je ku yi noma a can to saboda haka kenan Allah madaukakin sarki sai ya kama su da irin abin da suke so dan yaga cewa yaya su je su sha da waɗannan abin to kaga wannan kuma zai nuna mana halin dan adam lokacin da mutum yake cikin jin dadi kamar da bawo shi yake cewa idan mutum dadi ya mishi yawa sai ya ce Allah kashe ni to irin shi ne banu Isra'ila suka yi ana sauko musu da abinci kyauta babu wahala babu noma kawai kana barci a cikin gidanka idan ka tashi da safe manna wa salawa sun sauko sai mutum ya kama ya ci ya sha ba ma sai ya yanka ba a gashe to amma sai suka ce ba mu san wannan muna son abin da zamu noma to kaga kenan anan akwai kufurin ni'ima a ciki kenan wannan yake zai nuna maka cewa lalle sun ma Allah subhanahu wataala godiyan maye da bawo shi yake cewa kenan bus bi Allah madaukakin sarki ba su dai menene komai suna so sai sun sawa ma Allah madaukakin sarki to haka kenan bayanin da muka yi akan tun dazu ya kamata duk musulmi ya zamanto masani ne game da abin da wanda ake cewa wane ne yahudi ko kuma su wane ne yahudawa ba dan koyo ba alal akalla dan kare imani don mutane ne wanda za su bata maka imani su jagorance ka zuwa ga halaka kai ba kai su ba kuma ka bar addini Allah subhanahu wataala ya shirye da mu abin da ke da daidai ne Allah ya tara mu cikin ladan gaba daya wanda ke da kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
Allahu akbar Allahu akbar